بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الرجل الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلج رأسه بالحجر، فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدفه إلى كفاه وعيناه إلى كفاه ومنكراه وعيناه إلى كفاه، فإنه الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في بناء مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريف المرأة الذي عند النار يخشها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة، فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، والأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر منهم كبيها، فإنهم قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتجاوز الله عنهم.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسانك سادواء وانا مسلاتي مثالة البركة مسلاتي GRA أنا جكين غرنك تنا وانا مجلسي كنت وانا جمتشي نرانا ثلاثة در العربة يو 22 غوات الجمادة الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايا دا قلي هدو دا ثلاثين دبير وانا كومي كده دا 22 غوات هدو ميلادية سدبو بيو دا شاهدو اولا مجلسي da muke karatu a cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa, ko kuma Al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i ash-Shafi, da al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Wanda wannan shine majalisin mu, ko darasin mu na 47 a jerin gwanan majalisan mu, kuma wannan shine na 223. Gabanin mu shiga karatu, akwai kadan daga cikin tambayoyi da zamu ansa. Akwai wanda yana cewa: assalamu alaikum wa rahmatullah, yace shin ya halatta namiji ya koyi dinkin mata domin ya rike shi a matsayin sana'a? Sai yace saboda yanayin dinkin su a yau, kasancewar sa matsatse, da kuma yanayin yadda za a auna ita mai bukatar dinki din da irin wanda take so. To shi ita sana'ar dinki ba haramun bace a karan kanta, sai dai idan mutum ya so ya yi abin da yake haramun din a cikinta, kamar kowace irin sana'a da Allah ta'ala ya halatta wa mutum ya yi domin ya nemi abinci. Saboda haka, dan kasancewar ya dinka kayan mata ba shi ne haramun din ba, sai dai idan zai dinka kayan da yake haramun mace ta shi, wato shigar da yake haramun mace ta yi irinta, kamar yadda yanzu yake cewa matsatsun kaya ya kasance sana'arsa shi ne dinkawa 'yan mata irin waɗannan kaya matsatsu, za su rika sawa suna fita da shi cikin jama'a, wanda sanin kowa ne cewa wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci. Idan irin wannan zai rika yi, to kaga wannan shi ne zai haramta sana'ar, ba wai dan ita sana'ar tana haramu a karan kanta ba, amma zai kiyaye ya kasance yana yin abin da yake daidai, wacce din za ta zo ya dube ta ya ga cewa budurwa ce, za ta yi shiga tattace ya yi mata dinki matsatsaye wanda ya kula cewa a ko kuma ya mata dinki wanda yake shara-shara, ko kuma wani irin dinki dai wanda ya saba wa shari'a ta addinin musulunci, to anan sai ya ce ba zai yi ba, ba sana'arsa ba ce irin wannan. To zai kiyaye wannan, babu abin da zai hana ya yi dinkin mata, ba wai hanawa aka yi ba. Wajen aunawan ma ba lallai ne ya auna ba, yawanci wani lokaci matan sukan kawo rigunan da suke so a ɗauki kiyasinsu, to haka ba wai sharadi ba ne sai ya auna mace, to haka sai ya guji abin da ke haramun din. Yana tambaya ne yake cewa assalamu alaikum, wani kasuwanci nake yi, idan mutum yana da buƙatar wani abu kuma bai da kuɗi, ya halatta mu sayo mashi mu ɗora masa riba a kai in ya tashi ya biya? Sannan ya ce na biyu, kuma ya halatta mutum ya kawo wasu kuɗi a cika a sai masa abin da yake so, kuma a fidda ribar ga abin da aka cika mishi? So dangane da tambayar farko, game da tambayar farko, idan mutum yana son wani abu ka sayo ka sayar mishi, wannan ba laifi bane, ka sayo ka sayar mishi da ka sayar mishi a bashi, in za ka sayar masa to ganin damanka ne, ka dora masa riba ka bashi, ka sayar masa yadda ka saya, in kaga dama ma ka sayar masa kasa da yadda ka saya, wannan dai zaɓin ka ne, duk wanda kai ba haramta maka ba, matukar ne da kuɗinka ka je ka sayo, to kana da dama ka ci ribar abin da ka saya. Haka in ba yadda abu ya zo ce yana so, ka ce to shikenan zan sayo in sayar maka bashi, ka je ka sayo ka sayar masa, wannan babu komai idan ka ci riba akan wannan. Amma lamba ta biyu cewa ya kawo wani kuɗinsa ka cika kuma ka sayo kuma ka ci riba a kai, wannan bai kamata ba, wannan wata hanya ce ta riba, wato kamar ka ranta masa wani kuɗi ne kuma ka karɓi riba a kansu, amma ta hanyar wayo, maimakon ka ce ga ci kuranci ka je ka saya, da sauran kuɗin rabin kuɗin ba naka ba ne, nashi ne, to don menene za ka nemi wata riba a kan abin da ba kai kaɗai ka mallake shi ba? So kana iya bashi rance a irin wannan yanayi, ko kuma ka saya da kuɗinka gaba ɗaya, tabbata cewa kuɗinka ne, in ya so ka sayar masa bashi, in ya ga dama a nan take ya ɗauko rabin kuɗin ya baka, wannan ba ko ba wani abu ne, a nan take in yana da rabin kuɗin ya ce to gashi rabin kuɗin abin da na saya, sauran kuma in na samu in cika maka. Amma ya zo yana son bashi, kai kuma ka ce to sai dai in cika maka daga bayan ka tashi biya, ka kara wani abu akan abin da ka bashi, to wannan riba ce. Sai wannan shi kuma tambaya yake ta ya halatta mutane uku su kama haja, wato kamar su amshi mashin ko mota daga wajen mai bayarwa akan tsari, sai na ɗaya ya ƙara naira 100, na biyu shi ma ya ƙara 100, na uku shi ma haka, alhalin dukkan su ba su bayar da kuɗi ba. Idan na ukun ya sayar sai ya ɗauki ribarsa ya ba wa na biyu, shi ma ya ɗauki ribarsa sai ya miƙa wa na ɗayan, shi ma ya ɗauki tashi ribar, sannan ya miƙa ma wanda ya ba su, wato mai kayan wanda ya ba su a kan tari. To shi da yake tambaya shin wannan ciniki ya halatta? To a shari'ance abinda za ka sayar shi ne abinda ka saya, ka saya ka biya ko ka saya bashi, in dai har ka saya ka yi ciniki ka saya, to kana da haƙƙin ka ci ribarsa. الضمان الخراج بالضمان لا تبيع ما لا تملك النبي هنا شكك sayar da abinda baka mallake shi ba, ko kuma ka ci ribar abinda baka da zamaninsa, wato in baka da hasararsa, wanda inda zai samu wata matsala sai ba kai hasara ba, to wannan ribar ma da za a samu akan abin nan akan wannan abu ba taka bace. Kaidar shari'a, in ka mallaki abu ta hanyar saye, ka saya ya zama mulkinka, sawa'un ka biya mai abun kudinsa ko baka biya ba, wannan wata matsala ce daban, amma in dai har an ba shi ciniki ya ce ya sayar maka ya zama naka, to wannan kana da maka sayar ma wani, kai ma in ka ga dama ka iya sayarwa hannu a kudi hannu, in ka ga dama ka sayar bashi, wannan dai zaɓin ka ne, ka iya sayarwa wani kai ma gashi ka bashi a bashi, shi ma kuma kamar ka ne, shi ma yana da wannan dama, in za ku kai ku ɗari a haka, kai dai ka san cewa wancan na farko yana binka kuɗi, kuma in abin nan an sayar da shi ba a sayar da shi ba, an sace shi ne ko me ya same shi ne, kai dai zaka biya shi, kai ma kuma ka sayar wa na biyu, ka san cewa kayan ka yana gunsa, ya sayar bai sayar ba, ya ci riba bai ci riba ba, kai dai zai biya ka, wannan babu komai. Amma in ɗauko kayan aka yi a matsayin har yanzu bai zama ciniki ba, kai na farko ba naka bane, na biyu ba nashi bane, na uku ba nashi bane, to babu wata riba da za ku ci a kai, saboda haka ya danganta yadda abin kuka kulla shi. Idan mai ba da tarin nan ya ce wa na farko gashi na baka tari, na sayar maka kaza, ya ce na saya, shikenan ciniki ya kulle ya zama nashi, kuma yana da dama in ma ya ga dama ya je ya yi kyauta da shi, nashi ne ba shi na wanda na farko ba zai hana ba, yanzu nashi ne, in ya ga dama ya karyar ya sayar kasa ma da yadda na farkon ya sayar masa, wannan duk shi ta shafa, saboda sun riga sun yi ciniki. In ya ce shi ma zai bayar ma zai sayar ma da wani bashi, shi ma kayansa ne zai iya yi, in ya sayar wa na biyu shi ma na biyun yana iya haka har zuwa iyayen da za su suke. Matukar dai ciniki ne ake yi, na farko da na biyu ciniki suka yi, na biyu da na uku ciniki suka yi, wannan babu komai. Amma in kawai ɗaukan kayan aka yi ta yadda inda za a sace kayan, kowa zai ce ba ruwansa, ko kayan zai samu matsala kowa zai ce ba ruwansa, to kaga bai kamata a ce sun ci wannan ribar ba. So ya danganta da yadda su suka yi abin, idan har ka ce ta ciniki ka sayar masa ya karba akan ya saya, amma a bashi ya saya, to nashi ne, shi ma yana da damar ya ba wani bashi, wannan ba shari'a ba za ta hana wannan ba. Idan mutum ya yi satar amsa ya ce jarabawa har ya nemi aiki da wannan result din, to ya matsayin albashin da yake karba yana ci, to idan ya yi sata ansa ya ce jarabawa ya nuna bai san abun ba, in za a bashi aiki a matsayin mai misali a ɗauke shi malamin makaranta, ya yi sata ansa ya ce Arabic, alhalin shi bai iya larabcin ba, da sata ansa ya ce ya je aka ɗauke shi a matsayin malamin Arabiya, kana da zai koyar da Arabiyar, to kaga haramun zai ci, saboda abin da yake rike da shi ko abin da ya amfani da shi har aka ɗauke shi shaidar zurci, shaida ce ta zur ba shaidar gaskiya ba ce, ta ƙarya ce, to kaga abin da zai biyo baya ko abin da za a gina akan wannan shaida shi ma ƙarya ce, shi ma batil ne, ɓarna ce. Amma idan misali ya san abin, tsautsayi dai ta sa ya yi sata hansa, amma ya san abin, in ya zo aka ba shi koyarwa ya iya abin da aka ce koyar in Arabic ɗin ne, ya iya nahu, ya iya balaga, ya iya sarhu, ƙwararre ne, amma kuma dai ya yi sata hansa a baya, to kaga aka ba shi koyar da nahu ko balaga ko arudi ko waye ne, yana koyarwa yadda kowa ya kamata ya koyarwa da ya iya babin, saboda haka aka biya shi akan wannan ya ci halal, saboda ya koyar da abin da aka abin ne, saboda haka ya danganta da ita waccan sata ansa laifinta yana nan daban, laifin sata ansa yana nan daban, wannan kuma koyar wanda ya yi an biya shi ne akan abin da ya koyar, wannan shi kuma daban. Amma galibi wanda za ka ga ya yi sata ansa da wuya ne kuma ka same shi ya sa abin da yake yi. Wanda ya ce ina son ƙarin bayani dangane da hadisin da ya ce fitina za ta fito daga gabas,
da kuma hadisin da yake cewa fitina za ta fito daga Najd, kuma anan kahon shedan zai fito. To malam wace Najd ake nufi, sannan kuma wane ne wannan kahon shedan din, saboda wasu suna danganta hakan ga Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. To wannan aikin ɗan bid'a ne, domin su kushe wa da'awar sunna, da'awa ta tauhidi, domin su bata mata suna. Sai su ɗauko hadisi da ya yi magana a kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nuna gabas ya ce, min hahuna takhruju alfitan wa yakhruju qarnu shaitan. Sai su ce Najd din da ake magana, ko gabas din da ake magana, ana nufin Najd. Shi kuma Muhammad ibn Abdul Wahhab a Najd aka haife shi, don haka shi ne fitina, shi ne kahon shaitan din. Saboda haka abinda ya zo da shi sharri ne, fitina ce. Yan bid'a sun yi ta wannan, ta rubuta wannan a littattafansu, yayin da shi Muhammad ibn Abdul Wahhab ya bayyana, suka ce shi ake nufi da hadisi, tare da cewa wannan hadisi tun kafin Muhammad ibn Abdul Wahhab ya bayyana malamai sun yi sharhinsa, sun faɗi manufar hadisin da abin da yake nufi. Don haka wasu sabuwar ma'ana ce su yanzu suka kirkiro ta, domin su yaƙi da'awar sunna. Amma dai hadisin ai yana nan gabanin bayyanar Muhammad ibn Abdul Wahhab, sai a karni na 11 ya bayyana, wato bayan wajen shekara 1000 da wannan hadisi, da fadar hadisin. To kafin wannan lokaci malamai ba su yi sharhinsa, malamai sun sharhinsa. Me suka ce? Duk malaman da suka yi wannan sharhin wannan hadisi suna magana, sun ce yana magana ne akan Iraq, saboda wasu ruwayoyi sun zo sun nassanta Iraq. Akwai ruwayar Ibn Umar a cikin Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, akwai a cikin littafin Musnad al-Imam Ahmad da ruwayar Abdullah Ibn Umar, akwai hadisi a cikin Sahih Muslim, hadisin Salim daga babansa Abdullah daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, inda yake cewa, ya ahlal Iraq, ma as'alakum an al-saghira wa arkabakum lil-kabira. Yake cewa, ya ku mutanen Iraq, kun fiye tambaya akan yan ƙananan abubuwa, amma kuma ga ku da yin manya-manyan laifuka. Wato za ku riƙa manyan laifuka, amma kun zo ba ku tambaye laifuka manya da kuke yi ba, sai dai ku tambaye wasu ƙanana. Sai na ji babana Abdullahi ibn Umar yana cewa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna ha huna takhrujul fitan waz-zalazil wa minha yakhruju qarnu shaytan. Yace na ji babana yana cewa, ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, babansa Abdullahi ibn Umar, ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna gabas, sai yana magana da mutanen Iraq, ya ce na ji daman babana ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, daga nan ne fitintunu za su rika fitowa, rigingimu za su rika bayyana. Kaga Salim ibn Abdullah ibn Umar yana gaya wa mutanen Iraq, domin ya nuna musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa ku za ku rika fito da wasu fitintunu wanda mutane ba su san su ba. Shi yasa a cikin Mu'jamul Kabir, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a, Allahumma barik fi mujdina fi yamanina wa fi madinatina wa fi shamina, sai wasu suka ce, wa fi iraqina ya rasulullah, sai yace, min ha huna takhruju yakhruju qarnu shaytan. Waya cikin Muslim, Imam Ahmad yana cikin littafin Al-Mu'jamul Kabir na Tabarani. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwayoyi da yawa ya bayyana, a ƴan Shi'a cewa suka yi ma wannan ƙarnin shaitan, ko kuma wannan mabudar fitinar Aisha ake nufi. ƴan Shi'a su Aisha suka yi, don wannan shi ne ɗabi'ar ɗan bid'a. Saboda a wasu ruwayoyin ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gidan Aisha, sai ya nuna wajejen gidan, fa ashara nahwa maskani Aisha, ko fa ashara maskani Aisha fa qala minha huda yakhruju qarnu shaytan. Sai suka ce gidan Aisha ake nufi, saboda haka ita ce qarnu shaytan, ita ce kahon shaytan, ita ce fitina. dan shi a haka suka faɗa rabin nan ko wanda mai littafin nan sun mata dai abinda ya rubuta kenan. So yan bida sun jima suna ɗaukan hadisin su ɗora shi kan wasu mutanen kirki, amma malamai da suka yi sharhin hadisin kamar irin Al-Khattabi a cikin littafin Ma'alimus Sunan, kamar Ibn Hajar cikin Fathul Bari, kamar Al-Qassalani a cikin littafin sa Irshadus Sari, sauran malamai da dama da suka yi sharhin hadisin duk sun yi nassi akan cewa Iraki ake magana. Kuma ga wanda ya karanta tarihi zai kula cewa galibin fitintunin da suka yi ta bayyana a musulunci duk maɓuɓɓugarsu daga Iraki ne, kuma har yanzu za ka ga cewa Iraki cike take da fitintunin. Maɓuɓɓugarsu daga Iraki ne, wanda ya kashe Sayyidina Umar Abu Lu'alu Atul Majusi daga ina yake, daga Kufa yake, Kufa cikin ina take a Iraki. Waɗanda suka kashe Sayyidina Usman daga ina fitinarsu ta fara, ta fara ne daga Kufa da Basra. Kufa da Basra ina suke? A Iraki suke, ta fantsama har zuwa Masar, wanda daga ƙarshe ta bayu zuwa ga kashe Sayyidina Usman. Sayyidina Ali yaƙinsa da Muawiya mutanen Sham ina aka yi shi? A Iraki. Siffin a Iraki aka yi ta, Mawqi'atul Jamal a Iraki aka yi ta, tsakanin rundunar Aisha da kuma rundunar Sayyidina Ali a Iraki aka yi ta. Sannan za mu ga Hawarij, Mawqi'atul Nahrawan da Sayyidina Ali da sojojinsa da na Hawarij a ina aka yi? Nahrawan a Iraki. So haka nan za mu yi ta bi tarihi, haka za ka yi ta samu a Iraki fitintunu suka yi ta bayyana, suka yi ta fita, suka yi ta fita, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Kuma wannan ba yana nufin alheri ba zai fito ba, dan ya ce daga can ne fitina za ta fito, ba yana nufin cewa duk wani abin da ya fito daga nan fitina ba ne. A'a, an yi manya-manyan malamai su Imam Ahmad su Abu Hanifa, yanzu ka ce Abu Hanifa da Imam Ahmad fitina ne? Daga Iraki suke, sanan Baghdadi ne. Haka an yi manya-manyan malamai jima-jima don wancan lokacin Baghdadi ma zama Hadratul Ilm. Da wuya ka karanta tarihin wani malami da ya yi fice ka ji cewa a yawace-yawacen neman iliminsa bai shiga Baghdadi ba, bai shiga Iraki ba. Galibi malaman da suka yi fice sai da suka je Iraki. To kaga fadar cewa fitina za ta fito a can ba wai shi yake nuna cewa babu alheri ba. Ana dai bayanin cewa fitinar za ka samu daga can, ko da kuwa alherin yana da yawa ma. Haka wannan shi ne abin da ake nufi. Malamai sun yi maganganu a kan wannan, sun kuma yi raddi ga 'yan bid'a a kan wannan. Sun ya duba, akwai littafin Siyanatul Insan an waswasati Sheikh Dahlan na Muhammad Bashir Sahtawani, ya yi magana a kan wannan abin nan a Da'awul Munawiin na Dr. Abdulaziz Abdullatif, shi ba ya magana a kan wannan. Akwai littafi ma da wani wanda ake kira wani mutumin Pakistan ne ya rasu da jimawa, ya yi littafi kan sharhin wannan hadisi, sunan shi Akmalul Bayan fi sharhi hadisi Najd Qarni Shaitan, inda ya kawo maganganun malamai da suka yi a baya, malamai na Allah da fassarar da suka yi da bayanin da suka yi. Kalmar Najd tana nufin guri mai tudu, sabanin Al-Ghawr guri mai kori. Kuma ita Najd wato Iraki, jihar Iraq ga mutanen Madina a gabas take, wanda zai nuna jihar ko bangaren da Iraki take, in a Madina yake to gabas zai nuna shine Adam sallallahu alaihi wasallam ya nuna gabas, shi yasa a wasu hadisin yazo yana cewa fa ashara nahwal mashriq, ya nuna gabas. A wancan lokacin ma babu a kalmar Najd da ake fadawa a gabashin kasar Saudiya, a wancan lokacin ba a gaya mata ma da wannan sunan. Amma za mu ga a cikin hadisan sahabbai sun ce wa fi Najdina, a wancan lokacin kuma ita shi wannan yankin da aka haifi Muhammad ibn Abdullah ba a kira shi Najd, inda aka kira Najd shine Najdul Iraq. Haka wannan shine duk bayanan da malamai suka yi, hatta masu littafin Al-Qamus, wanda suke yin Qamus na Larabci, kamar Lisanul Arab na Ibn Manzur, shi ma haka ya fassara Najd din, cewa Najdul Iraq, domin Najd yana nufin guri wanda yake murtafi, wanda yake da tudu. Sannan wannan guri, wannan Iraqiya a gabashin Madina take, wanda yake Madina zai nuna Iraq, to gabas zai nuna. Ina ga mudakata haka nan don mu samu karatu. Malam yace ya ci gaba da kawo mana hadisi na na mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da abubuwan da Allah ta'ala ya nuna masa a cikin wannan mafarkin na mutane daban-daban da ake yi musu azaba da irin nau'in azabar da ake musu. Hadisin Samura ibn Jundub da yake cikin Sahih al-Bukhari. A wancan darasin mun ji irin abubuwan da Allah ta'ala ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan tafiya wanda yayi ta cikin dare a mafarki da mutane iri-iri da ake musu azaba. Mutum na farko da suka fara iskewa wani ne a kishingide da wani a tsaye a kansa da dutse yana ta rotsa masa dutsen nan a kansa. Dutsen da ya rotsa masa kan dutsen ya gangara ya tafi kafin ya ɗauko dutsen kan ya koma ya liƙe ya koma garau yadda yake sai ya dawo ya sake rotsa masa. Haka yake ta yi. Annabi ya yi tambaya, mala'ikun da suke tare da shi suka ce ya haƙuri a daije zuwa lokacin ba shi ansa bai yi ba. Aka tafi suka ga wani shi kuma a shingide wani tsaye a kansa da ƙarfi, wato yana riƙe da ƙugiya ta ƙarfi ya sa masa a bakinsa ya ainihin farka masa kumatunsa har kunne, ya sa a hancinsa ya farka masa har kunne har ƙeya, sannan ya sa idansa ya farka masa har ƙeya. Shi ma ya tambaya wannan fa, wato in yayi dama kafin ya koma hagu nan ma yayi kafin ya gama da hagu dama ta yi lafiya ta koma yadda take ta liƙe sannan ya dawo dama. Haka yake ta yi masa. Shi ma Annabi ya tambaya mala'iku suka ce dai dan ya haƙuri a je zuwa, ya je ya samu wasu mata da maza tsirara a cikin wani abu mai kamar tanderu ƙasa ana ta rura wuta ana ta musu azaba suna ta kururuwa suna ihu. Annabi ya tambaya su wane ne, aka ce yayi haƙuri a je zuwa. Aka je aka nuna masa wani nahar ahmar mithlu dab, wata ƙorama jajawur kamar jini a ciki, kuma ga wani yana ninkaya. Idan yayi ninkaya ya zo bakin gabar wannan ƙorama, a gurin kuma akwai wani tsaye da duwarwatsu, sai ya buɗe bakinsa sai wannan ya jefa wani dutse a cikin bakin, sai ya juya ya koma cikin wannan jar ƙorama yana ninkaya, sannan ya kuma dawowa ya kuma wangana bakinsa shi kuma ya sake jefa masa wannan dutsen. Haka suke ta yi. Annabi ya tambaya a gaya masa waye wannan, mala'iku suka ce mu dai je zuwa lokaci bai yi ba. Suka zo suka ga wani mutum mara kyan gani mai munin gaske yana zaune yana rura wuta. Annabi ya ce da su waye wannan, suka ce in tsalik kai dai mu je kawai. Suka zo wata wani dausayi wanda yake cike da itatuwa koraye ga furanni nan kala-kala, sannan ga wani mutum tsaye dogo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wasu yara da dama a gabansa, ya tambaya wannan kuma wane ne, su kuma waɗannan su wane ne? Mala'iku suka ce da shi in tsalik kai dai mu je. Suka je ga wata gona wacce ke cike da itatuwa, a nan aka ce da shi ya taka ya shiga wani birnin da aka gina shi da zinari, wato tubali na zinari da azurfa. Ya zo kofar birnin, suka nemi a buɗe, aka buɗe musu, suka shiga sai suka ga wasu mutane rabinsu da kyau kyan ya isa, sannan kuma rabinsu da munin ya kai matuƙa. Sai aka ce da su je su fada wata ƙorama da aka nuna musu, suka je suka fada sai ga su sun dawo wannan munin da suke da shi ya tafi. Sai ya tambaya kuma waɗannan fa, sai aka ce da shi wannan da wancan gidan da kake hangowa gidanka ne a aljanna. Ya nemi ya shiga, aka ce ba yanzu ba, sai bayan ka mutu, amma al'an fala wa anta dakhiluhu, yanzu dai ba ka shiga ba, amma dai nan gaba ka shiga. To shi ne ƙarshe yake cewa qultu lahuma fa inni ra'aytu minhu al-laylata 'ajaban. Sai yake ce musu, ni a daren nan fa na yi ta ganin abubuwan masu ban mamaki. Fa ma hadha alladhi ra'aytu, menene wannan abin da na gani? Qala amma inna sanukhbiruka, kace to za mu gaya maka ko menene. Wato bayan an tattara tambayoyin, yanzu a bashi ansa filla filla daki daki. Ambar rajulul awwal alladhi ataita alayhi yuslagu ra'suhu bil hajar, amma mutun na farko wanda ka iske ana kwankwasa kansa da dutse. Fa innahu ar-rajulu alladhi ya'khudhu al-qur'ana fa yarfuduhu ko fa yarfiduhu, mutum shi ne mutumin da yake karantar al-qur'ani amma yayi watsi da shi. Wa yanamu ala as-salati al-maktuba, yayi bacci ba tare da yayi sallar farilla ba, yayi bacci ya bar sallar farilla. Wato wannan shi ne mutum da farko da ka gani din nan ana ta rotsa kansa, wani a tsaye a kansa da dutse kato yana buga masa kai, yana rotsa masa kai, ya tafi dutsen ya gangara kafin ya je ya ɗauko dutsen ya dawo kan ya koma ya ture yadda yake, sannan ya dawo ya kuma wato rotsa masa kai. Shi ne aka ce to wannan mutumin da Allah ta'ala ya bashi ilimin alqur'ani ne, amma kuma yana wasarere da shi, baya aiki da abin da ya kunsa. Wannan fa yarfiduhu shi ne ya bar karanta shi, ya bar ainihin ilimin da yake cikinsa, ya riƙa watsi da wajabcin da Allah ta'ala ya bayani a cikinsa, wato ya daina aiki da alqur'ani. Shi yasa a wata ruwaya ce fa yanamu an salatin layli wala ya'malu amma fa huwa rajulun 'allamahu alqur'an fa yanamu an salatin layli wala ya'malu bihi bin nahar. Shi ne mutumin da Allah ta'ala zai bashi alqur'ani, ya sanar da shi alqur'ani, amma ya riƙa yin bacci ba tare da yayi sallar dare ba. Sallar dare anan ita ce wannan ruwaya ta fassara, wa yanamu ala salati al-maktuba, ba wa qiyamul layli ba. Inda qiyamul layli ake nufi sai ya zamana kenan duk wani wanda yake da hadda alqur'ani wajibi sai yayi qiyamul layli, wanda kuma wannan babu wanda ya taba faɗa cikin malamai cewa duk mai haddar alqur'ani sai wajibi ne akan sai qiyamul layli. Qiyamul layli sunna ce daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake fadaitarwa a yi, amma ba wajibi ba ce, ba ta cikin wajibai. Don haka da ka ɗauki fa yanamu an salatin layli a matsayin qiyamul layli, to da sai ya zama wajibi, tunda in har za a yi mutum azaba akan ya bar abu, to ya nuna abin wajibi ne. Don haka wannan ruwaya ta fassara waccan ruwayar, dukkaninsu suna cikin sahihul Bukhari, dukkaninsu akwai ruwayar Jarir, akwai ruwayar Abu Hazim, dukkaninsu suna fassara juna. To ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bashi alqur'ani, wato ya karanci alqur'ani amma kuma yana watsi da shi. Wa yanamu an salati almaktuba, to shi ne wannan wasu sai suka fahimci kamar ana nufin mutumin da ya hada shi qur'ani ya manta, shi ake kwankwasa kansa. Wannan kuskuren fahimta ne. Hadisin ma a ciki ya bayyana mai ake nufi, dan aka bayyana cewa aiki da alqur'ani ne baya yi, wala ya'malu bihi bin nahar, baya aiki da shi. Amma dangane da mantuwa, wanda babu wani wanda yake karanta alqur'ani baya mantawa. Hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukarwa alqur'ani, Allah cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai ba za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama. Shi yasa wani lokuta yakan ce rahimallahu fulan ko rahimallahu abdan zakkarani ayata kaza kuntu unsituha, Allah ya ji kanwa ne ya tunatar da ni wata aya da an mantar da ni. To kaga in ka ce wanda ya karanta aya ya manta, ana masa azaba, ko kuma karanta aya a manta babban zunubi ne, to kaga ba mu iya za ka yi da irin wannan. A ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya tuna min wata ayar da aka mantar da ni. Akwai sanda ya yi sallah, a cikin sallah din wajen karanta wata aya sai ta rikirkice, sai ba wanda ya buɗa masa, daga baya sai yake tambaya cewa a cikin ku babu Ubay ibn Ka'b, ya baka tuna min ba? Saboda haka ba wannan ake nufi ba. Shi yasa malamai suka yi bayani, akwai hadisai da suka zo rubaku wanda ba su inganta ba hadisai da masu rauni kwarai da gaske wasu maru gurbi ne na ƙarya wanda suke bayanin azabar da ake yi wa mutumin da ya haddace Qur'ani ya manta babu shakka ana buƙatar mutumin da Allah ta'ala ya bashi hadda Qur'ani ya tsaya kula da ita ta hanyar ya rika bita ta hanyar ya rika ainihin tilawata kai yadda ta zube annabi ya faɗaitar akan haka yace ta'adu hadha alquran fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil fi uqulihi ku kula da wannan alqurani yana saurin kubucewa sama da raƙumin da za a sa a dabebai sa raƙumi ba daidai ba a dabebai yanzu nan sai ya kubuce sai dai a ganshi can gefe yana kiwo to qurani ya fi saurin kubucewa idan ba a kula da shi ba haka annabi ya kwadaitar akan cewa a kula da hadda amma babu wani hadisi sahihi da ya magana cewa idan an manta wasu ayoyi ko an manta wasu surori za a rika kwankwasa kan mutum wanda yana magana ne akan wanda Allah ta'ala ya bashi karatun Qur'ani amma baya aiki da shi hatta ma farilla ta sallah ɗaya daga cikin rukunan musulunci yana wasa da shi to shi ne wanda ake masa wannan azaba an keɓance azabar ta da fasa kansa saboda a nan ilimin yake a nan ne matattara ilimin to tunda ya yi sakaci da wata ni'imar da Allah ya masa a gurin bai ɗauke ta a bakin komai ya aiki da ita ba to shine dai ake keɓance gurin da azaba ake yi wa gurin azaba domin a nan ne aka samu sakacin wa amma rajulun da bi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق يتي أما متمن دعك دكزو كإسكي أنا عينهم آغا مسا وتو أنا آغا مسا كما تنسى هرزوا كيسا دهانشن سهزوا كيسا إذا سهزوا كيسا yace fa innahu ar-rajulu alladhi yaghdhu fa innahu ar-rajulu yaghdhu min bayti shine mutuban da sassafa zai fita daga gida fa yakdhibu al-kadhba tablughu al-afaq ya sharara wata ƙarya da za ta gama duniya wato ƙarya zai fita da sassafe amma sana'ar sa shine zai je wata ƙarya duk ta cika duniya kaga wannan hadisin ya fi fitowa yanzu fili karara musamman da aka samu hanyoyin sadarwa din nan yanzu nan wani sai ya baka ƙarya a cikin Facebook kuma ta gama duniya da ko ina yaji kuma ƙarya ce kaga ta tashi hankulin mutane kawai a jefa a ce ana fitina abu kaza kuma ƙarya ne ko a ce wani ya mutu wani ya mutu haka kwanaki aka yi ta yaɗa wai huzaifi ya mutu ko huzaifi yana sallata amma ce ya mutu kuma duk a Facebook ne shi yasa wanda zai dauki labarin Facebook ya yada gaskiya yana cikin garadi labarin Facebook ba abin nan bane abinda ka tabbatar saboda kana da wani source mai karfi shikenan amma dan kawai ka ganshi a Facebook to wanda zai rika irin wannan ƙaryar shine fa wanda ake masa wannan azaba ƙaryar da za ta gama duniya a wancan lokacin malamai suka yi misali da mutumin da zai zo yayi wa annabi ƙarya babu shakka yi wa annabi ƙarya ba karamin abu bane to wanda zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya faɗi abin da bai faɗa ba ya ce ya faɗa ko ya faɗi wani aikin da bai aikata ba ya ce ya aikata ƙarshe mutane za su sai yaɗa abin a matsayin addini kowa ya je garin su ya je ƙauyen su ya shiga jama'ar sa zai yaɗa wannan abu yanzu nan sai kaga ƙaryar ta yi yawo ta shiga ko ina da ina to kaga wannan ma abu da ƙarya ce wacce take gama duniya dan da nan in wata ƙarya ce wata kila ta shafi gidansu ta shafe shi ta shafe kila ba lalle ta yawo haka ba amma ƙarya da ta shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za a je ba a samu biyan sa ba to ko aka dauki wannan maganar to babu shakka yanzu nan sai ta yaduwa shi yasa za a ga wata ƙaryar da aka yi shekara da shekaru wata ta yi shekara dubu amma har yanzu ana yaɗa ta har yanzu hadisai mawdu'a din da muke faɗa mu ce hadisi ne na ƙarya wani ya shekara dubu da ƙirƙira wani ya fa haka ma wani tun ƙarni na uku aka ƙirƙire shi amma har gobe wasu suna nan suna aiki da shi kaga wannan ƙarya ce wacce take tablughul afaq ko ina da ina za ta shiga. To haka nan ɗan jarida wannan ba ƙaramin wato jan kunne ba ne ga mutumin da yake aikin jarida, sawa'un aikin jarida a gidan talabijin yake yinsa ko a gidan rediyo yake yinsa ko ko jarida ta rubuce, ya san cewa abinda zai faɗa ya tabbatar da cewa abinda zai faɗa gaskiya ne, ya yi iya bakin yinsa kuda za a samu kuskure ya zama da babu ganganci a ciki. Amma in ya sharara ƙarya yana sane ta shiga ta gama gari, to ya fa shiga cikin wannan narkon. Ka duba azaba ce ba ƙanƙanuwa ba, a sa ƙugiya a cikin bakin mutum a farɗe masa bakinsa har ƙeya, a farɗe masa hancinsa har ƙeya, a farɗe masa idansa har ƙeya. Malamai suka ce an haɗa baki da ido da hanci saboda duk suna taimakawa wajen ƙaryar, suna taimaka masa wajen ƙaryar, saboda haka gaba ɗaya aka haɗa su aka yi musu kuɗin goro wajen azaba. Haka wannan ba ƙaramin jan kunne ba ne ga dukkan wani ma'aikacin jarida. Yanzu da yake harkar intanet ɗin nan ta fito, kowa ma ɗan jarida ne, kowa ma ɗan jarida ne. Yanzu nan karatun da muke wani yana ya harba shi a Facebook, saboda haka kaga ya ba da labari, wani yana ƙasar Saudiya, wani yana China ma, yanzu nan ya samu labari. Haka yanzu aikin jarida bai taƙaita akan wasu mutane kaɗan ba, kusan kowa ma yanzu ɗan jarida ne. Yanzu kuma jaridan ma a nuna maka da hoto da motsi da sauti, ka ga hoton kuma hoton mai motsi, sannan a nuna maka sauti, shi yasa yanzu abun baya koyuwa. Da yadda aka so a koya wasu abubuwa ma ba su koyu ba, saboda da can ɗan jarida ɗan kaɗan ne, su ma da wasu na'urori manya-manya suna fama da su niki-niki, wani gurin ba ta iya shiga ba, amma yanzu da kan wayar mutum zai latsa, zai na ga wani ya latso ya ɗauke ya hasko ni, yana zaune da littafin sa amma yana. Saboda haka ƴan jarida wannan ba ƙaramin wato jan kunne ba ne da tsawatarwa. Sannan ya ce wa amma rijalu wa nisa'u al'uratu allazina hum fi misli bina'i tannuri fa innahum az-zinatu waz-zawani, ce amma mutanen da suke maza da mata tsirara waɗanda suke cikin wani gini kamar tanderu, wato sama da faɗi ƙasa a tsuki, ko ƙasa a tsuki sama da faɗi, ana ruhuta wuta ta ƙafansu suna ta ihu. Annabi ya ce to waɗannan mazinata ne, mazinata ne ake musu irin wannan azaba, kuma aka sako su cikin irin wannan abun kunya saboda suna yin wannan abin da Allah ta'ala ya haramta a ɓoye, wai ka a gansu, to yanzu Allah ta'ala ya tsiraita su ya fito da su fili. Sannan kuma aka yi musu azaba ta ƙasa saboda da gaɓoɓinsu na ƙasa suke laifi, haka azaban ma sai aka yi musu irin wannan da ta dace da irin laifinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda aka babbako musu wuta ta ƙasa sai su ta ihu, sai ta ƙara suna rugugi. To wannan munasaba ce da za su samu yi ishara zuwa ga wani kilif da ake ta yawo da shi, wai rugugi da ihun 'yan wuta ne. Wasu masu bincike a ƙarƙashin ƙasa, masu haƙar ƙarƙashin ƙasa suna haƙa, suka je suka hudo bangon jahannama, sai suka ji wani zafi, suka na'urar wato da ta hude gurin, wani zafin da ba a taɓa jin irinsa ba, suka tabbatar wannan ba zafin gurin ba ne, wani zafi ne na musamman. Daga nan kuma sai wani sauti na maza da mata na ta kururuwa, sautin da babu wata na'urar da za ta iya fidda shi a yadda labarin fa yake faɗa. Ƙarshe sai da aka yi ta rarrage shi, aka yi ta rarrage ƙarfinsa, aka yi ta rarrage ƙarfinsa da wasu na'urori, sannan ya fitowa. Shikenan aka sake shi bayan da a ɓoye shi. Wata jarida a ƙasar Turai ta buga labarin, kuma daga baya har ya bayyana. Shikenan wasu daga cikin malamai na musulmi sai suka yadda cewa gashi an gano ashe akwai lalle akwai azabar kabari, tunda gashi wasu a ƙasar Rasha su Azakov shine shugaban binciken, wai shi Azakov shine shugaban tim din da suke binciken, shine ya jagoranci tim din, kuma aka samu wannan. Har ba wata coci suka yi hujja da wannan akan abin da ya zo a cikin littafin su, a cikin Old Testament, a cikin At-Taura, na cewa wutar jahannama a ƙasa take. Suka ce to ga hujja ta bayyana da take tabbatar da wannan. Mu ma daga cikin malamanmu kamar irin su Abdulmajid Zandani na ƙasar Yemen, shi ma ya ɗauka aka riƙa bazawa, kuma raka samu kuma daga cikin mu ma nan malamanmu dai wasu ma da aka yadda. To ala hakika wannan abu ne da bai kamata musulmi ya yadda ba, bai kamata ba. Na farko, kana da nasussuka da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka nuna cewa babu wanda zai ji yake jin azabar da ake yi wa kabari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dabbobi, waɗannan su kaɗai ne, amma al'insu wal jin astaqalai ba sa ji. Wannan shi ne abin da ya tabbata a hadisai da dama, hadisin Jabir, hadisin Anas, hadisin Sabit, Zaid ibn Sabit, duk sun bayyana wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ba mu labari in an binne mutum a kabari, idan mumini ne gashi za a yi masa tambayoyi ya ansa, a nuna masa gidansa na aljanna, wanda idan alkiyama ta tashi zai shiga. Ce amma in kafiri ne ko munafiki aka tambaye shi waye annabin ka, waye ubangijin ka, waye annabin ka, waye littafin ka, zai ce la adri, la daraita wa la talaita, ya ce bai sani ba. Su buga masa wata guduma a ka, fa yasrahu sarhatan wa fa yasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa al-insu wal jinn, ce yayi wani ƙara in suka dake shi da gudumar da kowa zai ji in banda mutum da aljan, daga ci sai mutum ne da aljan ba za su ji ba. Haka nan hadisin Jabir lokacin da yake gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi nakhlin bani najjar, ya shiga wani gona ta banu najjar, kabilar banu najjar a Madina, sai ya fito a tsorace. فخرج فزعا مفزعا يفتو أقول شيء أفريقي شيء يكي شيء واسوا يأكبرني أنا أكشي أي واسو متانيني أجاهلي أكبرني نبي شيء لولا أن تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من أذاب القبر ما أسمعني بعد أن كان قدين زوا مقبرتا كيمة تنكبا لا سئلوا كألا كوما أجيان دكو irin abin da nake ji na waɗanda ake wa azaba kabari. Kaga wannan khususiyya ce ta Annabi. Sahabbansa ba su ji ba, bare kaza bare aza kof, sahabban Annabi ba su ji ba, amma yanzu a da kayawo abu ana sa maka sai ka ce baka san technology na duniya ba, dan a hada sauti wani hayaniya wannan sama da haka ma sai a hada, wanda zai san sauti yanzu ko a nan Katsina ko su malam Abdullahi sai su haɗa maka irin wannan sauti. A ce da wannan za ka yadda. Annabi ya ce banda mutum da aljan ba sa ji, sai shi kare a cikin mutane Allah ya ware. Kuna karanta hadisin gawa idan aka ɗauke ta, idan saliha ce, idan gawar ta ƙware ce, za ta riƙa ƙaddimuni, a yi maza a kai ni. Saboda irin bishara da aka yi masa lokacin mutuwarsa, sauri yake a raba shi da wannan makarar a kai shi gidansa da zai sha ni'ima. Amma idan ba saliha bace, zai rika cewa ya wailaha aina tazhabuna biha, ya wailaha, ya kai kensa, ina za ku kai shi, annabi yace kowa zai ji amma banda mutum da Allah. Haka wannan harka ce ta gaibi, a ce wa wani Yahuda ya je Yahudu abin nan, sannan idan wutar a ƙasar ƙasa take, a fa labarin cewa akai sun yi haka kilomita 14, haka ka kure ƙasa ta farko, ka kure ta biyu, ka kure ta uku, ka je har ƙasa ta bakwai. Ƙasa bakwai ne, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna, su ma bakwai ne kamar ƙasa, su ma kwatankwacin sama ne. Tafiya daga ƙasa zuwa sama ta farko, bangon sama ta farko zuwa bangon sama, tafiya shekara 500 ce. To a ce wani tim wai sun sa na'urar su, sun haƙo kilomita 14, kuma shikenan sun tafi jahannama. Kuma kai ka yadda har ka ɗauka wannan wani abu ne da za ka yayata, su can suna nan suna maka dariya, sai ashe ku haka ma kuka gina addinin, ashe ƙarya kuke gina addinin, akai gashi mun yi ƙarya kuna hujja da ita, ku zama abin izgili. Wannan ba zai yiwu ba. Rayuwar kabari rayuwa ce ta barza, ba irin wannan rayuwar ba ce, rayuwa ce ta barza. Saboda haka da za a binne wani a cikin kabarinsa, daga baya a je a tona shi, ba za a ga alamar ko an fafasa masa kai ba, mala'iku sun zo sun gwamgwamje shi, ba za a gani ba, in wanda ake gwamzan ne ba za a gani ba. A ce a birne wani arni, wani dalili ya sa a tono kabarin, ba za a ga komai ba. Amma ana yi ko ba a yi, za a yi. Ita kuma jahannama, yadda wato nusus suka nuna, da aljanna da wuta, sai bayan an yi tashin kiyama ne za a kai dan aljanna, za a kai dan wuta. Waɗannan abubuwan da ake kwatance aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a mafarki ma ya gansu. Amma dukkan wani wanda ya yi saɓan Allah, ya yi kafirci ko ya yi abin nan kangararsa, in Allah ya yi zai shiga wuta, to sai alƙiyama ta tashi. Shi yasa ko Fir'auna Allah cewa ya annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya, sai ya ce me ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذا ويوم تقوم الساعة. سيرانا القيامة نذأت فرعون يشكوتر. أما أنا ما تعذاب قبل. شكل ولد ينتهي. أنا يتم تعذاب أشكل سا. بعد اللي بعد أنا شين غدوا وعشية. الله شيء أما أنا القيامة تأتي أشكل سو عذاب. كذا سيرانا القيامة. شيء الله شيء يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وبئس الورد المبرود. لأن القيامة زي وشو زي زوجة بشي فرعون هنا جم توقع سأبايا يقوص على سوتا. حكى الله تعالى يفعل. أما زابر كبري وانا أبني نقايبي. قايبي كما أمبا أبنى الله يقايا مكا باباكا وانا أبنى لك إثبت تدش. كودا وانا ما دمين زي باكا لابارن قايبي إن ديبا القرآن لسنة لوكم وذاك يدبا. بلي كافري. Ya baka labarin gaibi, rayuwar kabari ta gaibi ce. Ko ba za a fito da kabarin nan ba sai alƙiyama ta tashi. Wa nufiqa fi suri fa idahum min al-ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada Allah wa sadaqa al-mursalun. Ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Allah ta'ala yake ta wa nufiqa fi suri. Lokacin da aka yi busa a ƙaho. Busa ta biyu. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دغنني ذاك غنس دغ cikin kaburburan su suna kurara zuwa ga ubangijin su. Sai su ce man ba'athana min marqadina, waye ya tashe mu daga baccin mu. Ce to wannan shine abin da Allah bai rama yayi alkawari zai faru. Wannan shine abin da manzanni suka faɗa kuma sun yi gaskiya. وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفدون. كذا اشيرانا القيامة يكون سؤال الكبر. دون ولا يموتوا اتشكين كبر انسى ان ولد ذا نئم ثاني علي اكبر انسى ان ذاك يمسى نئمة. با اتشكين متبع بل ياتي امودو بموجه النبع ونياجو كالا متاني. اتشكين كبر انسى. Ba wanda kuma na san ana bindewa kilomita 14 a cikin kabarinsu, a cikin kabarin su ake musu azab. Wanda farko wanda zai fito daga kabari shine wa? Shine ya rasu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace awwalu man tashaqqa anhu al-ard yawm al-qiyamah, ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard yawm al-qiyamah. Yace ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito. Shi kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai fito. Saboda haka bai dace ba kowane abu ya zo musamman abin da ya shafi gaibi. A ce wasu arna har a rika korata mutane da wannan. Wani malami ma da zai sa wa mutane wai ya zo da shi a kwamfuta zai sa sai da ya yi wata barazana. Ya ce to duk wanda yake da karyayyen zuciya, wanda yake da karaya, ya tashi ya fita a fitar da mata, a fitar da yara, zai saka. Sai da ya tsorata jama'a. Sannan ya danna kuma ni ban ji wani abin tsoro ba. Saboda haka wannan ba daidai ba ne a ta yaya tashi a matsayin wani abu hujja mumin ya ga akwai azabar kabari, tunda nasussuka sun nuna haka ba wani abu ne da ake kukwanto a kansa. Ya ce wa amma rajulun da zai ataita alaihi yasbahu bin nahri wa yulqamu shijara fa innahu akilur riba. Mutumin da ka zo ka samu yana ninkaya a cikin ƙorama, wato ƙoraba ja ƙorama kamar jini, ana jefa masa wato abin da lomar dutse a bakinsa. Manzo Allah ya ce to maciyin riba ne saboda azabar da za a yi kai masa a lahira kenan. Wa ammar rajulul karihul mar'at alladhi inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Yace amma mutumin da yake mai mara kyan gani a gurin da yake gaban wuta yana rura ta yana kai kawo a daura da ita, yace wannan maliku ne mai tsaron wuta. An yi shi mummuna saboda kawai kamanninsa ma ta zama azaba ga ƴan wuta. Allah ka kiyaye shi. Wa amma ar-rajulu at-tawilu alladhi fi ar-rawda, amma wannan dogon mutumin da yake cikin dausayi, fa innahu ibrahim, annabi ibrahim. Wa amma al-wujjalu alladhi hawlahu, yaran da suke daura da shi, fa kullu mawludin mata ala al-fitra, wa fi riwayat al-barqani wulida ala al-fitra. Riwaya ta biyu ta fi fitowa daidai. Shine dukkan wani wanda ya mutu, yaran da suke gefensa, dukkan wani wanda ya mutu akan fitra, akan musuluncinsa, wato bai girma ba ya zama kafiri ko aka haife shi akan fitra. Fa qala ba'd al-muslimin, wani daga cikin sahabbai musulmi yace ya rasulullah wa auladul mushrikin, har ma da ƴaƴan mushrikai duk suna cikin wannan makaranta ta Annabi Ibrahim. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul mushrikin, har su wannan hukuncin lahira kenan. Wa amma al-qawm alladhina kanu shatrun minhum hasan, amma mutanen da ka gani rabin su da kyau, wa shatrun minhum qabih, rabin su kuma mummuna, fa innahum qawmun khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawaza Allahu anhu. Su kuwa mutane ne waɗanda suka gauraya aikin su mai kyau da mara kyau, to shine Allah ta'ala ya fi musu. Shine aka ce su je su shiga cikin wannan ƙorama su yi wanka, suna fitowa sai ga wannan munin da suke tattare da su ya tafi. Allah ta'ala ka yi mana da kyau, ka yafe mana, ka gafarta mana zunubanmu. Akwai ta'aziyya, akwai ɗan uwa na wannan majalisin da Allah ya yi wa rasuwa, shine Malam Ahmad Girka ko? Saboda haka dan Allah a sa shi a cikin addu'a, Allah ta'ala ya gafarta masa, yafe masa zunubansa, yafe masa kurakuransa, ya yalwata kabarinsa, ya haskaka masa shi, kuma ya kyautata namu zuwa. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.